a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya da wannan maraicin talata 24 ga watan Satumba na shekara 2019. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC akan mitoci 25, 25, 31 da kuma 41 da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shafin VOA Hausa. A Niamey babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa kan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Niger kuma za ku iya jin mu ta gidajen radio amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanne. Masu gabatarwa
Sarfil Hashim Gumel
tare da ni Amina Buhari Auna.
To kamar yadda kuka sani a duk ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan ilimi da fasaha, inda a yau ma zamu tattauna akan gwamnatin Kano da ta mayar da ilimi daga matakin farko har zuwa sakandare kyauta kuma dole.
Kano mun fi ko'ina yawa a Najeriya, kuma yawan al'ummar nan tamu mun lura cewa idan ba mu yi hattara ba yawan nan zai zama jidali, idan kuma muka yi yunkuri sosai da sosai yawan mu zai zama jari.
To Abdullahi Ganduje gwamnan Kano kenan, wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kware ya jiyo mana ta bakin iyaye ma akan wannan batu, ko yaya iyaye ke kallon wannan matakin?
In dai da gaske ne za a ilimi kyauta, to a ce duka waɗannan manyan shugabannin gwamnatin ya zama da ƴaƴansu a ciki tare da namu a haɗe, sai muka hemi yadda cewar za a yi, domin ko ba a yi dan namu ba a yi dan nasu.
Muna tafa da karin bayani. Ga kuma ajiya gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Ar-Rifa'i ya cika alƙawarin takarar zabe na sa karaman ɗan shi a makarantar gwamnati. Dan iyama ya tofa albarkacin bakin sa akan wannan batu. Sai ku gyara zama ku kasance tare da mu dan jin duka cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
Bari mu fara da garzayawa jihar Kano, inda Mahmud Ibrahim Kwadi ya tuntuɓi gwamna akan matakin makaranta kyauta kuma dole.
Mu abin da ya sa muka ɗauki wannan al'amari yanzu Kano mun fi ko'ina yawa a Najeriya, kuma yawan al'ummar nan tamu mun lura cewa idan ba mu yi hattara ba yawan nan zai zama jidali, idan kuma muka yi yunkuri sosai da sosai yawan mu zai zama jari. To ba ma so yawan ya zama jidali, mun so ya zama jari. Kuma babban hanya da za mu bi yawan mu ya zama jari shine ilimi. Ilimi na maza, ilimi na mata, kuma sai muka fara daga tushensa, wato ilimin primary da ilimin secondary. Ya zama kyauta, abin da ya sa ya zama kyauta shine saboda tattalin arziki da ya lalace, wato za ka ga akwai waɗanda ba sa iya barin ƴaƴansu ko sa ƴaƴansu a makaranta domin ba za su iya biyan kuɗi da ake bukata na wannan makaranta ba. To kuma sai ya zama da har secondary ma wannan abu shi ma akwai wannan matsalar ta biyan kuɗi. To shi yasa ya zama a yi kyauta, kuɗin da ake biya na makaranta ba za a biya ba. In dai don wannan ne, to mun ɗauke wa al'umma wannan. To amma ka san ba nan banda ma wannan akwai wata matsala, ba wai rashin kuɗin ne ba, a rashin bai damu da ma ƴaƴan ma su je makaranta ba. To saboda haka sai muka bayar da shi dole har zuwa primary har zuwa secondary.
To amma wannan na faruwa ne a daidai lokacin da idan kai la'akari da yawan al'ummar jihar Kano da kuma yaran ma da kalilan din da suke zuwa makaranta a yanzu da kuke ganin kaman akwai waɗanda suke iya gararan ba sa zuwa din, su kansu waɗanda suke zuwa din ajujuwa ba su ishe su ba.
Babu shakka wasu ajujuwan alalace suke, wasu a gyara suke, kuma bikin magaji ba ya hana magajiya. Wannan ba zai hana mu ci gaba da gyara makarantun daidai gurgudu ba. Amma kuma abinda za ka gane shine idan dai mutum ya saka harkar ilimi, to aji ɗaya daga cikin abubuwa ne kawai na inganta ilimi. Ni ba Fulani ne, akwai yaran Fulani da suka yi karatu a ƙarƙashin bishiya yau professor ne. Saboda haka ainihin ilimi duk da aji yana da muhimmanci amma malamin makaranta da abin da za a koya yara da kuma wato jajircewa yaro shine za a samu ilimi mai inganci.
Kai magana malaman makaranta nan da su kansu akai magana akan su. Na farko akwai karancin su musamman a makarantun yankunan karkara. Sannan kuma akwai batun nagartarsu. Wasu ana ganin ma ilimin da suke da shi bai kai mizanin da za su koyar ba.
Ba shakka mun dau mataki sosai da sosai domin a yanzu haka akwai masu ilimin koyarwa da yawa wanda ba su da aiki. To saboda haka mun fito da wani tsari na daukar malamai na sa kai amma kuma za mu biya su kwarai ko amma kuma suna da ilimi wanda ake bukata wajen koyarwa wato NCE minimum kenan na NCE. Yanzu haka za mu dau 3000 irin waɗannan abun ma ya riga ya yi nisa an kusa kammalawa ga waɗannan. To waɗannan volunteer teachers su ne za mu ƙara a kansu saboda yawan ɗalibai da za mu samu da za su shiga makaranta. Sannan kuma kamanta fa makaranta ana yin karatu da safe zuwa karfe 1 zuwa karfe 2 saboda haka za mu sake amfani da wannan makarantar karfe 3 ko karfe 2 zuwa karfe 6 saboda kaga ba sai ka zo ka ruba yawan wato makarantu da suka kai da su ba. To muna tabbatar maka dai duk lissafi da za a yi an yi shi amma ba yana nufin cewa ba za a samu matsaloli ba sai dai kamar yadda na faɗa da farko ai matsala bai kamata ta hana ka yin yunkuri wanda zai ceto al'ummarka ba.
Wasu na ganin me zai hana gwamnati a ce ta ankar da mutane game da muhimmancin su dafa wa kokarinta na inganta samar da ilimin nan maimakon a ce ta tsame hannunsu a wannan mataki na secondary da primary.
Kada ka ɗauki maganar cewa mun ce da al'umma su tsame hannunsu ba haka ba ne. Idan ka kula wato kaddamar da wannan tsari da aka yi wanda mataimakin shugaban ƙasa ya zo wato akwai kasida da aka gabatar ta yadda al'umma za su shigo wannan tsarin domin su taimaka. Kuma dama ka san mun fito da wannan tsari yadda mun samu masu hannu da shuni da zuciya sun gina makarantu sun gina ajujuwa sun ba da kayan aiki suna taimaka wajen gyaran makarantu. To wannan tsarin za mu ci gaba da shi kuma akwai magana ta sauran al'umma kamar sarakunan na masu daraja ta daya kamar hakimai da gatai masu unguwanni da limamai da masu fada aji duk wannan za su taimaka a wajen wannan tsari da aka fito da shi.
Yaushe ne wannan shiri na ilimi kyauta kuma dole zai fara aiki gadangada?
Idan yaran nan suka koma makaranta a mako mai zuwa 16 ga watan 9 kafin wannan lokaci domin mu tabbatar da cewa karatun kyauta ne mun riga mun ba da sanarwa yara da za su koma makaranta iyayensu ba sai sun ba da kuɗi da za su je su biya makaranta ba. Za mu tara shugabannin makarantu mun ba da umarni shugabannin makarantu su bude account a banki inda za mu tura masu kuɗi maimakon kuɗin da iyayen yara za su biya kuɗaɗensu. Kaga kafin ma yara su je muna son waɗannan kuɗaɗe su isa makarantun.
Dama tambaya ta gaba da nake so in tambayi gwamnati dama shine cewa tafi kuɗaɗen can da iyaye suke biya fa shugabannin makarantu na amfani da wani bangare ko ma dukansa a tafi kar da harkokin yau da kullun na makaranta gwamnati kenan za ta dauka nauyi?
Gwamnati za ta dauka nauyi shine za mu ba su waɗannan kuɗaɗe domin su yi wato waɗannan al'amura da ka faɗa amma kuma akwai ƙari domin al'amuran da suke amfani da shi wajen karatu kamar su littattafai kamar su chalk kamar da sauransu duka waɗannan za mu tura masu waɗannan kayayyaki. Saboda haka wannan kuɗi da ake biya na 'yan makaranta suna amfani da shi wajen 'yan gyare-gyare shi ne za su ci gaba da shi amma kuma za mu sa ƙa'idoji domin ka san akwai fa waɗanda kuɗin ma fa ba aikin suke da shi ba. Akwai shugabannin makarantun da yake kucinye kudin wannan suke yi ba su amfani da shi saboda haka mun fito da sabon tsari waɗannan kuɗaɗe da za mu baka dama mun san yawan kuɗin da za mu baka kuma mun zayyana in abu kaza ya baci zaka gyara abu kaza da zaka saya da wannan kudade da sauransu idan muka ba da wannan kudi zaka ba mu yadda ka kashe wannan kudi sannan mu baka kudi na gaba amma wannan zamu tabbatar da cewa kowane wata an baka wannan kudi kai kuma kowane wata ka kawo rahoto kan yadda ka kashe wannan kudi
wannan haka yake ilimi kan rayuwa ce ta tattaunawar Mahmud Ibrahim Kware kenan da gwamnatin Kano yanzu kuma ga ra'ayin da wato ra'ayin wasu iyayen da Mahmud ya tuntuba akan wannan mataki da yiwuwar sa
sunana Lurwan Muhammad
gashi gwamnatin Kano ta kaddamar da abin da ta kira ilimi kyauta kuma dole daga matakin primary zuwa secondary kana da yara
yara na guda 5 ne kuma duk kowane suna zuwa makaranta wannan abu kyakkyawan niyya ce wacce gwamnatin jihar Kano ta kaddamar kuma mu daga bangaren mu na iyaye da kuma muna wa gwamnatin jihar Kano fatan alheri akan wannan kyakkyawan niyya muna so kuma Allah ya bata dama Allah ya kawo wani yanayi da wannan abin zai dore domin a wannan irin wannan lokaci lokacin da mutane suke tunanin abinci suke tunanin biyan kudin haya suke tunanin wadansu dawainoyi daban sannan kuma kana tunanin ya za ka je ka kai danka makaranta sai aka ce an sauke maka wannan nauyin za danka zai tafi makaranta kyauta in ya je ma can makarantar za a bashi uniform kyauta wannan ba karamin abu bane ba
to amma kuna ganin wannan abun dorare ne la'akari da cewa a baya ma gwamnatin da ta wuce ta ce ta ba da ilimin nan kyauta kuma abun bai je ko ina bai kwaranye
rashin dorewar su shine rashin wato taimako da su mutanen za su idan mutane suka kwanta suka rungume hannun su kenan gwamnati ta yi ce ilimi kyauta kuma dole kai ba za ka taimaka da wani abu ya za abin ya dore dole su mutane ya kamata su ma za su kawo ta su gudunmuwar ta cewa ganin abin da wannan gwamnati sa ya dore ka tura danka makaranta ya dinga zuwa kuma kana lura da shi kai uba ya kamata ka ga ka dinga ma zuwa makaranta kana ganin wa ma ne yake koye da shi wannan yaron naka kai shi wannan mutumin in yana ganin ka shi ma aikin sa zai fi zama ya funkasa
sunana Muhammad Awal
Malam Muhammad kana da yara a primary
yara na guda uku yanzu a primary ta gwamnati
yaya kace ganin wannan tsari ko manufa ta gwamnatin Kano ta sa ba da ilimi kyauta kuma ta ce ya zama dole
to ni gaskiya ina kallon abun da fuska biyu ta fuska biyu nake kallon sa domin me ta fuskar farko ina fata abin da gwamnatin ta faɗa ya zama gaskiya amma kuma ta ɗaya bangaren ina kallon sa kaman abu ne mawuyaci idan ka kalli a halin da ake ciki a yanzu fama ake ta yi da gwamnatocin nan daga kanta gwamnatin jiha zuwa gwamnatin ƙananan hukumomi akan gyaran makarantun nan ba titin da zaka bi babban titin gari baka ga makarantu a mawuyacin hali ba sannan kuma ka ji wani lokacin ma makarantun ake yankewa a yi shaguna idan gwamnati za ta iya yanke makaranta ta rage yawanta ta yi shaguna ya kake sa ran za ta baka ilimi kyauta so dole in dai kana kallon wannan ta wannan fuska dole kuma waye zai yi dar ma'ana ilimin ta iya yuwa zai ta waya tunda duk wanda kace kamar misali ne ni ne nace kace zaka bani riga an ce duk wanda yace zai baka riga sai kace ka kalli ta wuyan sa ka gani ya kai yanda zai baka to kai yanzu takan ake kokari a yaga a jiki ai wani abu sannan kuma wai ta kake kuma ake sa ran kuma wai za a baka to kaga dole dai zaka ko baka fito bili ka ce kana tantama ba to gaskiya akwai tantaman nan a zuciya
a tabbace dai kamar Malam Awal yana ganin abu ne na mara ba amma da shakku a cikin su kenan
kwarai kuwa kwarai akwai shakku sosai kuwa domin duk wanda ya san yaya ilimi yake a ka'idar ilimi fa turaku ne da shi turakun nan da gwamnati da al'umma har da ma irin kamfanoni da ake cewa NGO ko abin nan wanda za su taimaka a ce an yi community abin nan abun wani tallafi da zai fito daga wayansu kamfanin naka da kungiyoyi to kuma sai a ce yau gwamnati ita kadai za ta dauki wannan nauyin ba tare da sa hannun iyaye da wani abu ba da sauran irin wayannan taimakon kaga gaskiya abu ne mawuyaci
kenan bayananka sun nuna kai a matsayinka na uba baka sakankance da wannan furci na gwamnati ba kenan
a tsakani da Allah ban sakankance ba tsakani da Allah domin me makarantun nan fadin da ake magana wayannan wanda za a yi wa ilimi kyauta din nan ni ana wata nan a iyaka sani na babu ɗaya daga cikin commissionerin nan ko wani babban daga cikin gwamnati wanda ƴaƴansa suke ciki ƴaƴanmu ne da na talakawa saboda haka ko mu talakawa mu ake gaya wannan magana in dai da gaske ne za a ilimi kyauta to a ce duka wayannan manyan shugabannin gwamnatin ya zama da ƴaƴansa a ciki tare da namu a haɗe sai muka hemi yadda cewar za a yi domin ko ba a idan namu ba a idan nasu
jama'a kada ku sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe shirinmu na matasa har ila yau Mahmud ya jiyo mana ta bakin Comrade Yahaya Shu'aibu Ungoko mai sharhi akan lamarin yau da kullum
maganar yuwarsa ko rashin yuwarsa ai ya danganta ga na farko political will abin da ake kira political will watan zuciya ta shugabannin da za su da yake nan na biyu shine shin ana ilimi kyauta a duniya ko wani irin ilimi ne ma kyauta ne a duniya sannan na uku in ma ana yin sa a duniya wace irin al'umma ce take yi don haka zaka ga cewar yin samar da ilimi kyauta ko da a baya da aka yi ai na farko an yi shi ne domin a kwadaitar da mutane irin amfanin sa mutane gudarsa suke ba sa son sa ba san muhimmancin sa ba saboda haka aka ce kyauta ne wannan shine mataki na farko da aka fara ilimi kyauta a wannan kasar amma a halin yanzu ka fito ka ce zaka yi ilimi kyauta da wannan al'ummar ita kanta gwamnatin mu ta san yawan al'ummar ta ba bata san yawan yaran ta ba ana cewa dan mutum miliyan 14 ne yara ma kawai wanda ba sa makarantar wannan hasashe yake har yanzu ba a san yawan yaran ba domin ba wata cikakke kididdiga a kasar nan da aka ce ga yawan mutanen da suke a cikin kasar balantana a ce ga yawan yaran da suke makaranta ko wanda ba sa yi duk wanda suke hasashe ne kawai sannan akwai matsala ta cin hanci da rashawa wanda ba za ta bar wannan harkar ilimin ko da ma rabi da rabi za a yi wanda ba za ta bar shi da samu gindin zama ba sannan na uku da lalata shi kansa tsarin aikin gwamnati da ake wanda ba zai bar dukkan wani mataki na tafi da ilimi ya tafi daidai ba
wani in yaji waɗannan bayanai da kake sai ce gaba ɗaya ka kasar abin da baki ma kwata-kwata kamar ba mai yiwa bane idan haka ne ta yaya za a bullo abin tun da dai ilimin nan dai dole ne a yi shi kuma ita ma gwamnatin ta ambata cewa dole ne a yi
ilimi dole ne a yi amma abin da gwamnatocin ƙasar ne ya kamata su rinka yi kafin su tabbatar da irin waɗannan watan programs din sun taso da su watan musamman ma shirye-shirye na gwamnati ya kamata waɗanda abubuwan suka shafa watan al'ummar ƙasa su zama su ne da ruwa da tsaki a cikin harkar ya zama duk wani program din gwamnati ya zama an cusa wa al'ummar sansa farko
abin kaman kana so ka ce al'ummar Kano ba sa bukatar a basu a bai wa ƴaƴansu ilimi kyauta kenan
a ba wai ba sa bukatar a ba ƴaƴansu ilimi kyauta ba amma suna so su gane cewa shin ƴaƴansu in sun shiga cikin harkokin ilimin nan gaba ɗaya gadangadan wani irin abu zai haifar menene amfanin sa menene tabbacin yiwuwarsa shin gaskiya ne hakan zata yi da yawa suna tura ƴaƴansu makarantu ne saboda kawai sun rage musu walalu na zama a gida kasa dame su amma ba dan su je makarantun primary ko na secondary school dan su koyi wasu abubuwa ba hujja guda ɗaya na farko akwai tsananin karancin malamai na uku akwai na biyu akwai tsananin karancin ɗakunan karatun watan ajujuwa kenan na hudu akwai tsananin karancin kayayyakin aiki na biyar akwai tsananin karancin kwarewa na malaman
so kace kenan sai gwamnati ta warware waɗannan sannan ta zo ta ce za ta ba da ilimi kyauta
a hakika domin tsarin ilimin Najeriya wato University Primary Education an kasa shi kashi uku. Akwai mataki na farko da primary da kananan hukumomi suke ciki wanda suke da alhakin yin wasu abubuwa ba da kudaden malamai daga asusun kananan hukumomi yake ibin kudaden da ake biyan kudin malamai. Gwamnatin jiha tana da alhaki na yin ajujuwa da sauran samar da kayayyakin aiki. Gwamnatin tarayya tana da alhaki na samar da kyakkyawan manhaja da za a aiki da ita a ƙasa. Saboda haka kusan wannan bangarorin nan guda uku na gwamnati, kananan hukumomi, jiha da tarayya, kowanne yana da wanda zai taka a ciki, ko kuma yana ya kamata a ci ya taka, amma ba ɗaya daga ciki da yake taka rawar sa yadda ya kamata. Saboda haka su ya kamata su ƙara tabbatar da cewar yiwuwar wannan abin ko rashin yiwuwarsa. Sannan maganar da ake cewar already Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da wani ka'ida na kuɗaɗe da ya kamata a ce wani percentage da ya kamata a ce wani kaso da ya kamata a ce kowace irin ƙasa ta ware wa harkar ilimi. Gwamnatin Najeriya ta yi haka
mafi karanci.
Gwamnatin Najeriya ta yi haka ko kaci ɗaya bisa uku na abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ta ce Najeriya ta samar ba ta samar ba a cikin kasafin kuɗin. To aina da ya wannan abun zai yi. Gwamnatin jiha yanzu a nan Kano muna da aji ɗaya na primary da yake ɗaukan mutum 509. Bara
ɗaki ɗaya.
Ɗaki aji ɗaya. Rimin Kebbi Primary School a ƙaramar hukumar Ungwagu. A bara aji ɗaya yana ɗaukan 429. Class 2B. Aka je yanzu an ƙara ajujuwa guda shida. Amma a bana da aka ɗauka saboda makaranta abinda take bukata a bara aji 32 take bukata inda za a samu yaro 100 a kowane aji. To yanzu a bana abinda ake muke samu
nawa ƙara
shida aji shida aka ƙara sannan kuma yanzu an ɗau yara kuma yaran a ciki yanzu aji ɗaya an ce aji ɗaya ma class 1A mutum 200 da 509 ne. To sai 509 ne bana bara 419 ne aji 2B. Bana 2A an ce wannan da aka dauka 1A bana su 509 ne. So sai ka gain da yanda yiwuwar wannan abin zai samar da wani ilimi wani
malamin ganin saboda an ce kyautan ne wannan yasa iyaye suka tura yansu suka samu kwarin gwiwa.
Ɗaya daga cikin ba ilimin kyauta ba ilimin kyauta bane ya jawo wannan. Ɗaya daga cikin abin da ya jawo wannan abincin da ake bayarwa saboda tsananin yunwa al'umma da suke ciki suna ganin su je a basu wannan abincin a hannu ko ya aiki su ci yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo enrollment na abin nan.
Yanzu kenan menene makomar wannan shiri da gwamnatin Kano ta kaddamar na ilimi kyauta daga matakin primary zuwa secondary?
Ta kaddamar amma kuma yau ai abin da ta kirawo ta ce ta kirawo masana su ba ta shawara inda zai za iya dorewa abin zai doru ko rishin doruwarsa. Sai da bayan ta faɗa ba kanin ta kirawo masana. Sai da ta ce ta samar da ilimi za a samar da ilimi kyauta amma ta yau ta ce wai masana su zo su ba ta shawara yiwuwar ɗauriyarsa. To wannan wace irin
ma'ana watakila baka ganin suna tunanin cewa saboda ana samun sauye-sauyen manufofi na gwamnati watakila ita wannan gwamnatin tana tsoron in ta tafi makomar wannan shiri da ta kaddamar ne shine watakila ta ce neman shawara ya za a yi gwamnatin da ta gare shi ta dore da shi.
Amma dan me za ta fara program ba tare da tsari ba? Dan me ba ta fuskanci wannan matsala ba farko ta yanke shawara cewa ta yi haka? Ai ba daidai bane, ai kamata yayi wannan abin da take yi shine ya zama na farko, abin da ya kamata ya zama na farko ta samu shawarar kwararru na dorewar aiki shirin shin ma zai yi ko ba zai yi ba da ya za yi shirin
a nazari da ra'ayi irin naka game da shani ilimi menene bati makoma dorewar wannan da kazo da ita misali da gwamnati ke nema dorewa zai doru ko ba zai doru ba misali
gaskiya ba zai doru ba. Ai babu wata gwamnati a Najeriya a halin yanzu da muke ciki wadda za ta yi ilimin kyauta ba za ta iya ba. Babu ko sauran kasashen duniya ai ba kyauta za ka ga gaba iski samar da ilimin kyauta ba. Kowa akwai gudunmuwar da yake bayarwa. Kuma hatta misali wanda nake cewa ake ba su ilimin kyauta a sauran kasashen duniya jibirin harajin da suke samarwa. Mutum ɗaya zai ba da harajin miliyan ɗaya a shekara. To nan fa in ba ma'aikaci ba ke ba da haraji. Saboda gwamnati ba za ta gwamnati ta tunanin cewar wai ta bada ilimi kyauta a kasashe masu tasowa irin namu gaskiya na da wahala saboda ya zama wajibi
sai dai a yi hakuri
sai dai a samu da wani yanayi da kowa zai bada gudunmuwa sa ko ya kai
rayuwa ce duniyar mu da ta yi.
To mai shiri kan al'amarin yau da kullun kenan Yahaya Shu'aibu Ungoggo a tattaunawarsa da Mahmudu Kwari. Masu sauraron mu Isa Lawal Ikira ya hada da dan iya a cikin gari kuma dan iya ya ce mishi ya jiyo abubuwan da wato akan wani alƙawari da gwamnatin Kaduna ya cika. Ga dai Isa Ikira da labarin dan iya.
Zugum na iske dan iya zaune yau a kofar gida kamar wani mai dogon nazari. Nace dan uwa lafiya kuwa na ganka zaune kai kuri? Yace kai dai bari kawai dan Ikira gwamnatin Kaduna ne naji an ce ya cika wani babban alƙawari. Don an ce ya saka karamin yaron shi a makarantar gwamnatin da suke ta faman yi mai gori. Shine fa nake ta faman tuntuntuni akan wannan lamari. Da farko dai a haka ina ganin kamar gwamnatin yayi kokari kuma idan har daga ta aka dauki wannan mataki to nan gaba kadan abin zai zama wani abin alfahari sai dai kuma a gefe guda ina ganin kada mu zo mu yi yabo cikin sauri dan yan siyasar kasan mu kan iya yin komai don kawai jama'ar kasa su musu uzuri musamman ganin yadda yan adawa suka matsa lamba wa gwamnatin Kaduna kan cika wannan babban alƙawari nace gaskiya ne dan iya amma dai akwai buƙatar mu rinka yi wa shugabannin mu kyakkyawan fata kaga ai ko ba komai dai a ce ya cika alƙawarin da da kanshi ne ya furta kuma idan har gwamnatin ya daddage ya bar wannan dana shi a ita wannan makaranta to hakan zai sanya sauran jami'an gwamnatin shi su tsorata saboda ko ba komai dai sun san wajibi ne su bi layin da shi gwamnatin ya shata kuma kaga ai idan aka ce duk ƴaƴan jami'an gwamnati na makarantun gwamnati an sama wa harkar ilimin kasar mafita domin ko babu yadda za su bari su yi sakacin ganin ilimin makarantun gwamnatin ya gurbata kenan kaga masu zumu din narka tarin tilun kudi a makarantun kudi kudin su yanzu za su huta domin dama dai burin kowane uba shine ilimin dan sa ya inganta ta yadda dan talaka da mai kudi za su hade a makarantun gwamnati tare guri guda su fafata nace to dan iya Allah dai ya sa wannan tsari ya dore ta yadda kowane yaro zai konkudi ingantaccen ilimi ya more makarantun kasar su koma bai daya kawai ba wata maganar bare ya zama idan an ware kudin inganta ilimi cikin kasafin kudi ko na jami'in gwamnati na jin tsoron ya wawure saboda ka san idan manyan jami'an gwamnati suka yadda da ilimin makarantun gwamnatin to babu wata maganar zure don dole su mike wajen ganin ilimin da ya ci dan karen duka a baya yanzu ya murmure kana nan ma zaka ji wata rana makarantun gwamnatin na fidda sabbin tsare-tsare saboda kawai ƴaƴan shi gabanin suna cikin makarantun gwamnatin da ada suke shure-shure da sani dai har sai ta kai ga masu cin karen su ba babbaka a bangaren ilimin to ƙaryar su kuma ta ƙare amma fa ba za a cimma wannan bukata ba sai an kauce wa dukkanin kuskure kuma kowa da kowa ya jure
ma'a abin da ya sa waka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma gobe da warhaka idan Allah ya kai mu yanzu a madadin
Sarfila Hashim Gumel
da ya tana gabatar da shirin sai wanda ya hada mana sauti ya jagoranci shirin kuma Dan Brown da kuma engineer mu ne Mr. Aidan Utku ni ce Amina Bahari auna ke sallama da ku daga nan Birnin Washington DC
ilmi duniya ne